Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mita 25-31-41-60. A Nijar kuma ana kama mu a tashar mu ta VOA Africa dake Yamai kan mita 102.5 a zangon FM ko a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad, Sarauniya da Lardaniya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin kuma sai yayin da a duniyar gizo ko yaushe muna nan a viahausa.com ko ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan shirin na yanzu. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da sabon shirin a wannan daren. A shirin na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger ta warasu kuɗaɗe domin biyan tsoffin ma'aikata.
Na ba da umarni akwai kuɗi madara biliyan 3 da za a bayar, wanda ke za a raba tsakanin 'yan pension, mutane da suka rasu da kuma mutane da kila suna ɗinbin bashin pension da ba a cika ba. Saboda haka, domin a wannan zamani a cire kuɗi a dunkule a gwamnati naira biliyan 3 ba ƙaramin ta maza aka yi ba.
Haka kuma za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Niger na rangadin wasu sassan ƙasar domin nuna muhimmancin ilimi a 'yan mata.
Amma mu hatta kullum muna jin bakin ciki biskai ga a ce bamu da diya doktorori wajen fannin likita. Kullum maza ne ke kula da mata.
Kan wannan batun na tallafa ƴaƴan mata a yankunan na Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, muke so ku kira ku bayyana muna ra'ayinku. Shin wace irin gudunmuwa hukumomi da jama'a ya kamata su rika bayarwa wajen gani an tallafa ƴaƴan mata wajen neman ilimi? Lambar da za a iya kira ita ce 1-202-205-6-55. Bayan haka kuma muna ɗauke da shirin wasanni a takaice daga Najeriya, amma duk sai an sha kanun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Alhamis, tsohon lauyan da ke kare shugaban Donald Trump, Michael Cohen, ya amsa cewa ya aikata laifin yi wa 'yan majalisar dokokin ƙasa ƙarya game da harkar dillancin da gidaje a Rasha da Trump ya nema ya fara a lokacin yakin neman zaɓensa. Mai bincike na musamman Robert Mueller ne ya gabatar da wannan zargin, kuma Mueller ne ya jagorantar binciken yiwuwar tsoma hannun Rasha a zaɓen Amurka na shekara 2016 da aka yi. Cohen, wanda a baya ya amsa cewa ya aikata laifin saba dokokin harkokin kudaden kenfe, shi ya jagoranci kokarin da aka yi na yi wannan babban ginin mai rubutun sunan Trump a birnin Moscow. Ya faɗa wani alkali a birnin New York cewa ya yi ƙarya akan lokaci da suka yi shawarwari da kuma akan wasu bayanai don su je daidai da sakonnin da Trump ke faɗa wa mutane a lokacin yakin neman zaɓe. A cikin ƙaryayyakin da Cohen ya yi wa 'yan kwamitin binciken bayanin sirrin majalisar dattawan ƙasar a shekarar 2017, har da cewa tun a watan Janairun shekarar 2016 aka kammala tattaunawar ginin bayan sun ci gaba da yin tattaunawar har watan Yunin wannan shekarar. A yau Alhamis kwasam, shugaban Amurka Donald Trump ya soke taron da ya shirya yi na sa'o'i 2 tare da shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin a matsayin mai da martanin akan kama jiragen ruwan Ukraine a yankin tekun Baharul Aswad da Moscow ta yi. Ana sa ran sake yin wani muhimmin taron koli da zarar komai ya natsa, abinda Trump ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter. Trump ya rubuta saƙon soke ganawar da Putin ne jim kaɗan bayan da ya faɗa wa manemar labarai a fadar White House cewa ta yiwu a ci gaba da shirin taron, amma ya ce zai samu cikakken rahoto a lokacin da yake cikin jirgin zuwa Buenos Aires don taron kolin G20 akan kama jirage da ma'aikatan jiragen da Russia ta yi ranar Lahadi a yayin da suka yi ƙoƙarin zuwa tashar jiragen ruwan Mariupol da ke Ukraine a tekun Azov. Labaran na zuwa muku ne nan daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani kamfanin harkokin tsaro na Burtaniya mai suna G4S ya ce 5 daga cikin ma'aikatansa aka kashe, sannan an raunda ta 32 a wani harin bindiga da bom da aka kai a cikin dare, harin da aka kai kan gininsa a birnin Kabul. Kamfanin ya ƙara da cewa 5 daga cikin ma'aikatanta suna cikin wata hali. Hukumomin Afghanistan sun tabbatar da faruwar harin akan kamfanin mai tarin jami'an tsaro a birnin Kabul an kashe akalla mutane 10 sannan an raunata yawa a cikin su. A cewar manajan kamfanin Charlie Morbridge, mun yadda da harkokin tsaron mu kuma za mu ci gaba da tsare al'ummar kasar Afghanistan kuma mun tabbatar ire-iren wannan harin ba za a sa hannu ba ayyukan mu na kula da al'ummar mu ba. Jiya Laraba, kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bayyana cewa gwamnatin Trump na jefa rayuwar matasa da aka tsare a cibiyoyin 'yan gudun hijira a jihar Texas cikin hadari ta hana tilastawa ma'aikatan lafiya gwajin hoton yatsun hannu da hukumar FBI ke yi, sannan kuma jami'an kula da lafiyar kwakwalwa ba su da yawa. Ta hanyar wani bincike da rubutaccen rahoton ta ma'aikatar lafiya da kula da jama'a, kamfanin na AP ya yi nazarin abubuwan da ke faruwa a sansanin da ke cikin hamadar jihar Texas da aka kafa wani dan lokaci a lokacin da aka bude shi a watan Yuni, amma har yanzu yana bude kuma yana ci gaba da fadada. Yanzu yawan matasan da ke cikin sa ya haura daga 360 zuwa fiye da 2300. Binciken na AP ya gano cewar karuwar da aka samu a sansanin ya janyo matsaloli masu zafi, ciki har da karuwar kudaden kula da sansanin da ya wuce abin da gwamnati za ta bayyana, kuma ta yiwa hakan ya sa dala miliyan daga hannun biyan harajin kasar.
A gaida Hadiza Kiyari, labarin da aka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, sai rahotanni, kuma za mu fara ne daga rahoto daga Najeriya, inda gwamnatin jihar Niger ta ware wasu kuɗaɗe domin biyan tsaffin ma'aikatanta a wani mataki na ganin an sauƙaƙa irin ƙunshin rayuwar da suke ciki. Ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana.
A yayin da ɗaruruwan tsofaffin ma'aikatan gwamnatin jihar Niger suke rayuwa cikin wani mawuyacin hali a sakamakon rashin samun kuɗaɗensu na sallama daga aiki, gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya bada umarnin sakin naira miliyan 300,000 domin ragewa 'yan fanshon wani raɗaɗi na talaucin da suke fama da shi a sakamakon ɗaukar dogon lokaci ba tare da samun kuɗaɗensu na sallama ba. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya shedawa murya Amurka cewa sun ɗauki wannan mataki ne domin nuna tausayi ga waɗannan bayan Allah da suka bauta wa ƙasarsu, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Na ba da umarni akwai kuɗi madara biliyan 3 da za a bayar, wanda ke za a raba tsakanin 'yan fenshon mutane da suka rasu da kuma mutane da kila suna ɗinbin bashin fenshon da ba a cika ba. Saboda haka, domin a wannan zamani a cire kuɗi a dunkule a gwamnati naira biliyan 3 ba ƙaramin ta maza aka yi ba.
To, shugaban hukumar fenshon ta jihar Niger Alhaji Usman Tunau ya ce tunima waɗannan kuɗaɗe har sun shigo ma'aikatar shi, kuma daga nan kowane lokaci za a fara biyan tsaffin ma'aikatan a ciki har da waɗanda suka riga mu gidan gaskiya.
Dama a ce ai abu ne, Bature ya ce an kai approving abu a bada cash back. In ba kuɗin ne shi da za mu ta jijiya mu ta magana. To, amma kamin yi magana nan da ka je ranar Laraba nan, sai dai tabbatar kuɗin nan nan ƙasa.
Shi yanzu kaman tsafin ma'aikata nawa ne za su amfana ko za su samu sallama ciki?
Na gode. Na farko, na waɗanda na ce maka accrued right ɗin nan wanda sun rage a sabon pension, za mu biya su don su je su ma a biya su kuɗaɗensu a can. Shi ne ka ga mun manna kusan 1,117. Wannan kuɗin da ya bayar da wanda muke da shi da asusunmu na legacy fund, za mu haɗa shi, wallahi zai biya kowa.
A lokacin da na isa harabar ofishin hukumar fenshon da ke nan birnin Mina, na tarar da jerin sunayen waɗanda za su samu waɗannan kuɗaɗe an manna a jikin bango. Ga abin da ɗaya daga cikin tsaffin ma'aikatan ya shaida mun a wurin.
Sunana Ndagiman Guduko daga Makwalla na Bidda.
To, gashi gwamna ya saki naira biliyan 3 don a biya ku, ya kake ji?
Mu ma mu ji haka, kuma yanzu na shiga ciki na je wurin su, kuma an ce shi ne ake aiki a kan shi.
Amma kana ga hakan zai taimaka muku?
Insha Allah zai taimaka. Za mu ji dadi, don dai muna da iyali kuma muna da yara suna zuwa makaranta. In mun samu yanzu, wallahi za mu ji dadi.
A baya dai tsofaffin ma'aikatan gwamnatin jihar Niger sun sha yin korafi tare ma da yin zanga-zanga domin nuna bacin rai na rashin samun kudaden sallamar. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. A jamhuriyar Niger kuma za ku cewa mambobin gwamnatin jamhuriyar Niger na rangadin jihohin kasar domin wayar da kan al'umma kasar dangane da abinda ya shafi ilimi a mata musamman na boko. Ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya hada mana daga birnin Kwanni.
Daya daga cikin ababen da mambobin gwamnatin jamhuriyar Niger da ke zagayawa a cikin kasar a yanzu haka ke tantamnawa da jama'ar da suke kaiwa ziyara shine iwa iya mata aure da wuri tare da hana su yin karatun boko, abinda a mafi yawancin lokaci ke karewa da takaici da inda na sani kasancewar iya matan saboda kankana shekarun su abin ke sawar su samu kanun su da cutar yoyon fitsari ko rabuwar aure ko fadawa cikin halin fatara da talauci ko zaman kai. Malam Fumakwai Gado shine minista man fetur na jamhuriyar Niger a lokacin da yake fadakar da al'ummar jihar Tawa game da matsalar hana yara mata zuwa karatun boko.
Kai gaskiya ne ko ina mun kaje mun ba da bayani mun gargadi kira zuwa ga duka yan kasa da a karfafa ba yan mata kankana dama su je makaranta su je lakwal su yi ilimi su yi dogon ilimi mai zurfi domin kowa yau ya gane da a cikin gida ma in babu tsayayyen mace gidan shi ne ma yawar gashi ballanta ma kasa gaba daya. Kuma aikin bunkasa kasa ba ayin shi da rabin yan kasa kingin rabin ba amfani da su. Kun sani a cikin Niger an ka dauki kashi 100 ana samun mace wajen 51 zuwa 52, kenan ya kamata a karfafa sa yan kananan mata lakwal kuma a bar su dade cikin wannan lakwal din har su yi kware a bisikan wannan aiki. Wannan shine za ya sa wadannan yan matan na gobe su yi amfanin gidan su sai amfanin garin su kuma sun amfani kasa duk gaba daya.
Jamhuriyar Niger na daya daga cikin kasashen duniya da ke kan gaba gaba wajen iwa iya mata aure da wuri-wuri, abinda ke sawar iya mata yawan haihuwa alhali suna masu kankanan shekaru kuma abin yafi kamari ne a karkara. Game da wannan fadakarwa da mambobin gwamnatin jamhuriyar ta Niger ke ci gaba da yi a duk sassan kasar, malama Hafsatu Lawali mai lakanin suna Lami ta bayyana muna na ta ra'ayi.
Magana biskai ga asadiya mata da kul lalle duka mace wadda attagar tana bukatar ta ga diyarta cikin rayuwa mai kyau kuma cikin kyakkyawar tarbiya, saboda sadiya mata da kul abu ne mai muhimmanci gare mu. Lalle ana cewa ana sa su da kul abinda ake son su yi ba su nan ga kai ga wannan wuri, amma mu hatta kullum muna jin bakin ciki biskai ga a ce ba mu da diya doktorori wajen fannin likita, kullum maza ne ke kula da mata. Wannan wuri kuma ina jan hankalin uwayen diya dan Allah da mazajen diya mata su rinka daurewa suna bari diya mata suna karatu har su kai inda za su ceto yan uwan su mata, tunda har yanzu Niger kullum ana gadan ana kuwa ana sa diya mata lakwal, amma har yanzu bamu da gynecologue mata tsayayyi wanda za su kwasa yan uwan su mata. Kenan wannan matsala babbata wajen cancer, haka nan bamu da su tsayayyi wanda za su yi diya mata aiki tsakanin su da junan su. Ga fibrom ga kist sun sha ma mata kai, kenan wanga duka lalura ta da ya kamata mu mata tsakanin mu muyi makamu. Amma sai a tauye yara, yarinya da ta samu breve sai a ce bari a karatun nan ki taiki arme bakin breve, kuma kun san da wannan ilimin ba zai ishe ta ba ta ceci yan uwanta mata. Kenan nan wurin nan muna bukata, haka kuma wajen karantar suwa. Har yanzu in an shiga cikin college maza sun hi mata yawa wajen bada ilimi. Kenan yanzu kamar in an dauko misali an ka ce Niger yau an ware mata a karantar shesu daban, mata ba su iya ba su ilimi saboda bamu da wadataccen matan da an ka bari sun kai karatu mai zurhi wanda za su iya ba yan uwan su ilimi. Babban matsala kenan, ana ta gwagwarmaya ana ganin kamar an waye, amma wallahi har yanzu muna da saura ba mu waye ba, don muna bukata mazajen diya su bar diya su tafi su yi karatu mai zurhi, ubannan diya su bar diya su tafi su yi karatu mai zurhi. Ba mu ce ba ka ai musu arme in lokacin armen su yayi a ka'ida an sani, amma kai kuma da ka armo yarinya ka tallafa ka taimaka mata ta yi karatu ta cimma gurinta, saboda arme bai hana karatu. karatu kuma lokaci gare shi
al'adu da addini na kasancewa ababen da ke haifar da muhawara akan zancen na barin yara ƴan mata su yi karatun boko har ma kai ga matakin samu aiki ko da yake masanan addinin suna ci gaba da faɗakar da masu tsaurin ra'ayi akan wannan zance da cewa wajibi ne wa mata da maza da su nemi ilimi da ke kasancewa hasken rayuwar kowane bil'adama Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to madalla a gaida Haruna Mamman Bako kan wannan batu na dallafan ayyan mata a yankunan mu na Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi da kuma ga da muke so ku kiro ku bayyana muna ra'ayinku amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Wa ne ne akan layi?
Usman Tanimu mai radio da TV Bukoro Zaria Kaduna State Nigeria.
To mallam Usman ka bamu albarkacin bakin ka mera ayinka akan wannan tambayar da muka yi.
To alhamdulillah daman idan abu ya dame ji irin wannan gamayya da aka yi aka tattauna zai iya kawo mafita. Kuma muna kira din haka zai ci gaba kamar yadda shugaba Buhari ya ziyarci waɗannan wurare shine yake magana akai ko
a ba shi bane ake batu ana batu ne akan dallafa ƴaƴa mata a yankunan Niger Nigeria kamar da Chadi ku ba mu ra'ayinka akan wannan batu
da to alhamdulillah kasan Chadi ya kamata tunda dai muna Afirka ne muna cutuwa ya kamata ta duba bakin ya kaka yanda aka shigo aka yi mana wannan banna a kasan mu ya kamata ta dauki mataki babban mataki kamar yanda aka tura ministan mu ya je can suka tattauna
to malam mun gane ba akan wannan bane muke batu wani ne akan layi
assalamu alaikum
wa alaikum salam wani ne akan layi
sunana dan Asaba mai fata daga Yauri jihar Kebbi
Okay, malam na asibi ka bamu albarkacin bakin ka akan wannan tambaya da muka yi.
To, dangane da wannan maudu'i na ku na yau, tabbas neman ilimi wajibi ne ko kuma in ce tilas ga mace da namiji. Amma idan ka dubi yadda mata a kasashen mu na Afirka suka maida ilimin boko shine ana ilimi ne domin a samu mukami a siyasa. Ko kuma a samu babban office a mukamai na gwamnati maimakon a ce yau mata a kasashen mu na Afirka sun yi ilimi mai zurfi, sun koyi aikin likita, wanda abin bakin ciki yanzu idan aka ce za a yi mace tida, babu wata mace da za ta zo ta fasa ya uwarta mace domin ta cire yaro sai namiji. Amma kullum su ne su shiga kafafen watsa labarai yanki man kandu, woman kandu beta, wannan magana ba gaskiya bane, ƙarya ne. In har ikirarin da suke yi duk abin da ɗan namiji zai yi, mace za ta iya ta yi, me zai hana su je su yi koyon aikin likita domin su taimaka ma ƴan uwansu mata wurin haihuwa? Da fata za ku tashi lafiya.
To,
ina da Asabe mai fata daga nan Yahudu jihar Kebbi.
Da Asabe, mun gode. Daga Kebbi za mu je a Kaduna. Wani ne a kallai da Kaduna?
To, sunana Mursala ne, ina kiranku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Okay, Malam Murtala, muna shin ka.
Yawwa, to ra'ayina bai zai zama ya saba da na shi ɗan Asabe mai fata ba. Duba da idan ka duba.
So, ala mulai ya yi halinsa, bar mulaika a kwara. Wani ne a kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba na Sokoto Najeriya, mai blouse da kayan wuta kala-kala daga nan kwara a Najeriya.
Wa alaikum salam.
Musamman ma taimaka ma musamman ma 'ya'ya mata abin da shi ilimi, to abu ne mai muhimmanci. Dai idan muka duba ilmantar da mace guda, to kawai ilmantar da al'umma ne. Dai ita ce uwa, da haka ya kamata gaskiya a taimaka musu a ga cewa sun samu ilimi kwara, da kuma taimaka musu irin wahalhalun da suka shiga da cikin irin haɗe da aka yi musu, da irin gallaza musu abubuwa wanda bai kamata ba ne. To, na ganin cewa an magance wannan matsala. Wannan ita ce gudun mata BOA. Na gode.
To, mun gode kwarai. Yanzu za mu je a Nasarawa. Wani ne a daga Nasarawa?
Wani ne a daga Nasarawa?
Dole dan Bafulata ne.
Assalamu alaikum dan Bafulata. Za ka iya kashe rediyo naka?
Wa alaikum assalam. Hello?
Muna shin ka.
To, shawara na ga al'ummar Najeriya da Nijar da Kamaru da Chad, idan 'yan mata ya kamata a taimaka a horar da su ilimi yadda za su yi karatu likita, su rika taimaka ma 'yan uwansu mata. Bai kamata a kan harkokin mata a rika ce maza a asibiti suna taimaka ma mata ba, ya kamata a ce mata ne a kan harkokin mata.
To, mun gode. Layi ya yi halinsa. Yanzu bari mu leƙa a Port Harcourt. Wani ne daga Port Harcourt?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
To, sunana Salisu mai dajiyar daga garin Port Harcourt.
To, Malam Salisu, muna jin ka.
To, abin da ya kamata, wato ilimin mata ya kamata tun daga firamare har yanzu a sakandire har yanzu ga university, ya kamata a ce kyauta ne za su yi shi ba tare da an karbi wani abu da a hannun su ko a hannun iyayensu ko kuma dai a kan da wani abu da ya kasance kyauta za su yi shi. Indai ana so a samu zangwami a kan wannan rufin ilimin mata din da ake fama da shi Najeriya da Nijar da Chad da Kamaru haka ce.
To, wani kira gare ka ga shugabanninku a yanzu haka?
Shugabanninmu kamar shugaban kasa ko kuma gwamnoni da sauransu ba? To, shi ne ɗin dai kamar magana da ne ɗin dai kamar ilimin nasu ya zama kyauta ne ba tare da an karɓi wani abu a komai a hannunsu ba har yanzu a su yi ne ba su.
To, mun gode. Daga Port Harcourt, bari mu leƙa a Niger State.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wani ne a kan layi?
Sunana Sunusu Najeriya da Kamadalla.
To, muna jin ka.
Halo? Yawwa, ina yi muku fatan alheri da wannan wurin. Ina buguwa ne ba na samun ku, amma yau Allah ya taimake ni na same ku.
Sai mu yi Allah godiya.
Da fatan a ta yi lafiya.
To, mun gode. Daga Niger sai mu tsaye da tambayoyin mu yanzu, kuma sai labarin mu za mu ce sai mu shirin na gaba, wato shirin wasanni a takaice daga birnin Washington DC.
Wasanni a takaice.
Kasar Senegal ta haye gurbin Tunisia a zaman kasa ta farko a jadawalin mafificin kasashe ta hawajin kwallon kafa na hukumar FIFA. sabon jadawalin na wannan watan da aka fitar a yau Alhamis ya nuna cewa kasar ta Senegal ta daga sama daga matakin ta biyu zuwa ta daya sakamakon nasarar da ta samu akan kasar Equatorial Guinea a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin nahiyar Afrika ta shekara ta 2019 a farkon watan nan. Senegal din ce kuma kasa ta 23 a duniya a jadawalin. Tunisia din ko a yanzu ta koma ta biyu a nahiyar Afrika kuma ta 26 a duniya sakamakon kashin da ta sha a hannun kasar Masar a wasan neman gurbi. Haka kuma Morocco ta doke ta a wasan sada zumunci. Kasar Morocco ta sami haye matakai 7 inda a yanzu ta koma kasa ta 3 a nahiyar Afrika kuma ta 40 a duniya bayan da ta yi galaba a wasannin da ta buga da kasashen Tunisia da Kamaru. Nigeria ko ta ci gaba da kasancewa a matsayin kasa ta 4 a nahiyar Afrika kuma ta 44 a duniya sakamakon kasa yin galaba a wasannin da ta buga da kasashen Afrika ta Kudu da Uganda. A matakin duniya kuma kasar Belgium ta ci gaba da kasancewa ta 1 yayin da kasar Ingila ta daga zuwa ta 5 a jadawalin. Wata kotun sauraren kararrakin da suka shafi tattalin arziki ta kasar Masar ta yanke wa tsohon shugaban hukumar kolon nahiyar Afrika wato CAF Isa Hayatu da sakatare Hisham Al-Imrani hukuncin biyan tara ta dalar Amurka miliyan 27,900 kowannen su. Kotun ta yi hukuncin cewa tsofaffin shugabannin biyu sun karya dokar kasar ta Masar sa'adda suke rattaba hannu a wata yarjejeniyar kasuwanci har ta dala miliyan 1,000,000 tsakanin hukumar ta CAF da wani kamfanin watsa labarai na kasar Faransa a shekara ta 2015. To sai dai Hayatu da Al-Imrani sun ɗaukaka ƙara akan wannan hukuncin wanda suka bayyana a matsayin rashin adalci wanda ke tattare da siyasa. A Turai kuma kungiyar ƙwallon ƙafar Liverpool ta Ingila na fuskantar jan aiki a gabanta na samun tsallakewa zuwa matakin 16 na gasar zakarun Turai sakamakon kashin da ta sha a wasan su da PSG da ci 2-1 a jiya. Liverpool wace ta buga wasan ƙarshe ta gasar a kakar wasanni da ta gabata a yanzu tana ta uku ne a rukunin su na si kuma ya zame mata wajibi ta doke Napoli da ke saman rukunin a wasan ƙarshe na matakin rukuni da za su buga a wata mai zuwa domin ta sami sukunin tsallakewa zuwa mataki na gaba. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Alhamis, tsohon lauyan da ke kare shugaban Donald Trump, Michael Cohen, ya amsa cewa ya aikata laifin yi wa 'yan majalisar dokokin ƙasar ƙarya game da harkan dillancin da gidaje a Russia da Trump ya nema ya fara a lokacin yakin neman zabensa. Mai binciken na musamman Robert Mueller ne ya gabatar da wannan zargin, kuma Mueller ne ke jagorantar binciken yiwa tsoma hannun Russia a zaben Amurka na shekara 2016 da aka yi. A yau Alhamis, kwatsam shugaban Amurka Donald Trump ya soke taron da ya shirya na sa'o'i biyu tare da shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin a matsayin mai da martani akan kama jiragen ruwan Ukraine a yankin tekun Baharul Aswad da Moscow ta yi. Ina sa ran sake yin wani muhimmin taron koli da zarar komai ya natsa, abinda Trump ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter. Wani kamfanin harkokin tsaro na Burtaniya mai suna G4S ya ce 5 daga cikin ma'aikatansa aka kashe sannan an raunata 32 a wani harin bindiga da bom da aka kai a cikin dare, harin da aka kai kan gininsa a birnin Kabul. Kamfanin ya ƙara da cewa 5 daga cikin ma'aikatanta suna cikin wata hali. Hukumomin Afghanistan sun tabbatar da faruwar harin akan kamfanin mai tarin jami'an tsaro a birnin Kabul.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safe Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Grisham da ta hada shirin da ba da umarni, sai injiniya namu Vostok, ni ne naku Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin Washington DC.